أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ta ke miƙa godiya ga Allah Ta'ala wanda ya kaddara rayuwarmu ta biyo zuwa ga wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka, shi ne wata na Ramadan, don ɗaya ga wata. Muna godiya ga Allah da ya kawo rayuwarmu zuwa wannan lokaci, saboda sahabbin manzon Allah kamar yadda kullum malamai suke karantar da mu, suka roƙi Allah Ta'ala da ya kawo rayuwarsu zuwa ga wannan wata ɗin, domin falala da wanda rayuwar suka kawo a cikin wannan wata yake samu. A misali, cewa wannan wata wata ne wadda yake cike da albarka da daraja da falaloli, amma ba kowa zai dace da samun waɗannan darajoji da falaloli ba, sai wanda ya matsa wa kansa, sai wanda ya yi ƙoƙari. Da haka malamai suka ce a cikin wannan wata akwai mu'amala kala guda biyu, akwai mu'amala nau'i biyu, akwai mu'amala tsakanin bawa da Ubangijinsa, akwai kuma mu'amala tsakanin bawa da bawa. To, ana so kowane ɗayan mu ya yi ƙoƙari waɗannan mu'amaloli guda biyu, ya ga cewa ya kyautata su don samun fa'ida. Me fa'idar da mutum zai samu idan ya kyautata wannan mu'amala ɗin? Shi ne wannan watan gaba ɗayansa, kwatakwam ɗinsa Allah ya yi shi ne, kuma ya kawo shi cikin mutane don yi wa mutane gafara. To, mu'amala da za ka yi da Ubangiji, akwai sabuwa da za ka riƙa za ka iya samun gafarar Allah. Mu'amala da za ka yi tsakaninka da abokan halitta, akwai mu'amalolin da za ka aiwatar a tsakaninka da mutane za su iya zama dalilin samun ainihin mai gafara a wajen Allah. A taƙaice, zai zama mana waiwaye a ɗan tafiya, za mu taɓa kaɗan daga cikin mu'amaloli da ake so bawa ya ƙulla a cikin wannan wata tsakaninsa da mahalicci, wanda idan ya yi riƙo da su, su kuma za su zama masa dalilin samun mai gafarar Allah. Yana daga cikin mu'amalar ɗan adam zai riƙa a wannan wata ya samu gafarar Allah, yin azumin kanta. Azumin wata Ramadan, duk wanda ya yi shi, ya kiyaye shi, kamar yadda aka ce mai azumi ya kiyaye azumi, to azumin zai zama dalilin mai samun gafara a wajen Allah. Ga shi, akwai buƙatar mu yi mu'amala ta azumi tsakaninmu da mahalicci ta zama kyakkyawar mu'amala, ta zama mu'amala wadda za ta isar da mu zuwa ga samun rahmar Allah. Shisa wani mai hikima yake cewa shi wannan wata na Ramadan yake wata ne mai albarka, wata ne wadda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa, wata ne wadda ake so mutane su yawaita ƙoƙari a cikinsa. Sai ya ce mai, ya ce, ya zallabe ma kafafun zambo fi rajabi hatta a tsarafahu fi sha'ar sha'aban, a ƙasa a zalla sha'ar sha'aban Ramadan, fa inna hu sha'ar Qur'an wa tasbih fa sabbih fihi mustahiban kam kunta ta'lamu mimman sama fi salati من بين أهل وإخوان وجيران
أفنا هم الموت والسبقاء فبعدهم قال أنا سيأتك والنظر وذلك الزنوب يكي ساقن الله أقوان شكرا أنا ساقن الله هرية أوت الرجل بيت يا بحر وقت الشعب نزل بيدين ساقن الله تتفقى وقت رمضان كثاني شوانا وقت فإنه شعر القرآن نتسبيه shi wata ne na karatun alqur'ani da kuma karfita ubangiji wata ne da ake so ka yawaita zikirin Allah wata ne da ake so ka yawaita ambaton Allah wata ne da ake so ka yawaita ayyukan alkhairi yace fasabbih fihi mustahidan kai tasbihi a cikin wannan watan kana mai kokari sai bugido maka da wani abu kamar tarbiya yace kam kunta ta'lamu mimman sama fi salaf yace dewa kaso wanda suke azumi a baya sai kiya maka irin mutanen da kasare a baya sun almace min bayni ahlin wa ikwanin wa jiranin yace tsakani mutanen gidanka ko mutanen gidanku sun ahl a gidanku yanzu kila wani ya rasu wannan watan da zuwa same shi wa ikwan da ɗan uwa dangi wani a cikin dangin ko ni yaro su rayuwa su bata kawo wannan mutum wajiran da makwabta wani makwabcinka ne a ofis wani makwabcinka ne a anguwa wani makwabcinka ne a gida wani makwabcinka ne a wurare daban-daban amma yaro su kai Allah ya kawo rayuwarka wannan wani shi ta yi ce a fana humul mutu mutuwa ta ƙarar da su wasta ba ƙasa bayan mu kai kuma Allah ya wanzar da kai bayan mu'incin dangu guda uku sun tafi kai Allah ya baka dama ka ci gaba da rayuwa sai ce utul kitaba to tunda Allah ya baka wannan ka karanta littafin Allah kar kai wasa idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata ramadan ya shigo sukan yi mai sukan yi karatun alqur'ani shi da mala'ika jibril su maimaita da aka ana so mu yawaita karanta alqur'ani kar mu zauna ba mai to azumtan wata wanda Allah ta'ala ya umarni da ayi wanda ya azumci wata hadisi muttafaqun alayhi riwaya daga Abu Huraira yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadana duwar da azumci wata ramadan kasancewarsa mai imani kuma yana mai neman lada za a gafarta musu zunuban su akwai bukatar mutum ta mu'amala mutum azumi tsakanin mu da mahaifi yayi wannan azumi zai zama dalilin samun gafararsa a wajen Allah sai ya zan duk hukuncinsa suna azumi kunnenka yana azumi idanunka yana azumi bakinka yana azumi hannunka yana azumi kafarka tana azumi farjinka yana azumi duk wata gaba daga cikin gaɓoɓi na jikinka sai sun zama suna azumi lokacin ne azumin zai zama maka mai amfani saboda haka ɗan uwa lalle wannan yana daga cikin mu'amala wanda bawa zai tsakaninsa da mahalicci ya samu gafarar Allah mu'amala ta biyu akwai mai yin salloli a cikin wata kamar tarawih kamar tahajjudi kamar abin da ake kira qiyamul layl tun daga farkon watan har ƙarshe ana so kowanne musulmi ya yi ƙoƙarin raya wannan dare wayannan dare guda 30 ko 29 da zama masu ƙoƙari ƙarƙashin wancan hadisin da muka karanta na Imam Abu Huraira akwai gaba a ciki yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban kuma wancan yake man qama wannan kuma ce man qama wanda ya raya dare na watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada shi za a gafarta masa zunuban shi kun ga watan ramadan wata ne na mu'amala tsakanin bayin Allah da ubangijin shi wanda zai yi ta mu'amala tsakaninsa da mahalicci to zai samu ladan da ake samu kuma zai samu daraja da falalla da martaba da ake samu da duk mutumin da ya kiyaye wannan abin da yake bukata ɗan adam ya kiyaye da aka yi an kuwa ni kokarin kiyaye mai abinda aka ce ni kiyaye a cikin wannan wata ba dan komai ba don mu dace da ainihin ne ya fara Allah ta'ala yana daga cikin mu'amala da dan adam zai riga tsakaninsa da mahalicci a cikin wannan wata bayan yayi abin ya kuma kiyaye ainihin ne ainihin dararansa yayi raya su yayi ibada a ciki ya dinga karanta alqur'ani kar ka zauna baka karanta alqur'ani ce a shekara har ta je ta zo a ce baka sauke alqur'ani to a wannan watan ya kamata a ce ka sauke alqur'ani aƙalla ba a tsara ba a ce ka sauke me sau goma sha biyar bana kowane bayan kwana uku ka sauke alqur'ani ɗin kullum kowace rana ɗaya za ka izo nawa izo ashirin a ga an ke wannan ka yi ƙoƙari ku je mu kana tarihin sabai Saidina Usman yana wuturi da alƙur'ani raka'a ɗaya zai tashi ya yi da alƙur'ani tun daga farkonsa har ƙarshe a cikin dare don nemar mai yardar Allah ko me yasa suke yin suke karanta alƙur'anin nan musamman a cikin watan Ramadan saboda annabi ya ce kowane harafi ɗaya da ka faɗa a cikin alƙur'ani ta da lada goma kowane lada goma za a ninninka shi zuwa ninkin ba ninki ga ka kaddara a lada goma aka ba ka kawai harafi nawa a cikin alƙur'ani ayoyi 6666 kowace aya harafi nawa za a faru a ciki ta gaba ƙarami yawa alada kake da shi ba sannan ko ku sani yana daga cikin falar da za ka samu alƙur'ani zai zama dalilin iran ka gobe alkiyama na Allah ya ce idan alkiyama ta tsaya suratul baqara da ali imrana za su gabata gaban ubangiji za su nemi ceton bawa a mutumin da yake karanta alƙur'ani kuma wani hadisin manzo Allah ya ce اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه فكرت القرآن تباين الله كرقوا يتساء أبويا فكرت تمن جومي كرنت القرآن القرآن زي ضمي شيطان سبب القيامة كرم زمان بول مدوني يعني لأن أدم أنفسه يا زمان هنا كان بولي أنا رأيوات الدنيا amma ya zama burin da kake wa duniya shine ka samu abin da za ka kare mutuncin kanka ka iya wa Allah bauta idan abinci ne zai zama matsala a gare ka Allah ya gode maka hanyoyin da za ka nemo abinci da ka same su sai ka zo ka yi wa Allah ibada kar ka yadda ka samu abin da zai kan ka tambaye ka ga yi bautar Allah kuma ga ana so mutum ya karanta alqur'ani Imam Malik Allah ya ƙara mishi daraja Allah ya kai shi da rahama an haka yato cewa Imam Malik idan watan Ramadan ya kama yace tarakal hadisa sai ya bar ilmin hadisi da karantar da shi da komina me yake yi sai ya koma karanta alqur'ani da me ya dafa abinci a biyo mutane iya abin da yake kenan kuma shikenan wannan wata ne da ake so ka yi mu'amala kyakkyawa tsakaninka da mahalicci ku ka sabai saboda sun fahimci maganar hadisin manzon Allah hadisin qudusi hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace Allah ya ce kullu amali li bani adam kowane aiki da dan adam zai yi nasa ne illa sawm sai azumi yace as-sawmu li ki azumi na wani wa ana ajizi bai yake kuma ni zan ba da lada a ta tashi kun ga ana so mu yi mu'amala mai ƙarfi mai girma a wannan watan tsakaninmu da mahalicci don mu samu tsira saboda manzon Allah ya tabbatar maka cewa cikin hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya daga Abu Hurairah cewa idan watan Ramadan ya zo manzon Allah zai zo ya ce wa sahabbansa ja'akum shahru Ramadan ce watan Ramadan ya zo muku shahru mubarakun wata ne mai albarka unzila fihi alquran an saukar da alqurani a cikin sa to sai fara fadan ko farallon da suke ci daga cikin sai ce duk wanda yayi azumi iki yayi azumi yayi abin da ya kamata za a kenta shi daga wuta zuwa gidan aljanna daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce wannan wata mai albarka tuftahu abwabul jannati thamaniya ana buɗe ƙofofin aljannan nan guda takwas gaba ɗayansu wato gulabu abwabul nira kuma ana rufe ƙofofin wuta gaba ɗayansu guda bakwai duk za a rufe su muke nan ana mana cewa wanda ya ƙoƙari zai samu gafarar Allah a cikin wannan wata da haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu yi mu'amala mai kyau tsakaninmu da malici in mun yi mu'amala mai kyau tsakaninmu da malici za mu samu mai daraja da ɗaukaka a duniya da lahira don a duniya ma Allah zai ɗaga darajar bayan Allah nawa wanda suke wa Allah ibada yanzu ba sa nan amma Allah ya bar ambatansu a duniya babu ranar da za ta fito ta faɗi ba ambace su sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba ba wai don kawai abu na a saboda tsabagen kokari da suke wajen ibada ne da riko da suke da abin da Allah ya ce a yi riko da shi da haka mun ma mu yi riko da abin da Allah ta'ala ya ce mu yi riko da shi mu zama masu kokari a cikin wannan watan Allah ta'ala ya yi ainihin karɓa mana kuma ya gafarta mana to kun ga wannan mu'amala a taƙaice tsakaninka da malici kenan tana zama dalilin samun gafara yana daga cikin mu'amalar da ake so mutum ya kiyaye a cikin wannan wata tsakanin da mahalicci ya nemi inda gaban lalata kadar yake ya nema ya ta ƙoƙari ta ka za ku gasa bai su wata guda suke raya ba ta ke kan cewa rana ce a'a ai an ce a hadisi ranakun da ake tsammanin gaban lalata kadar su ne ranaku da ake kira mara tun daga 19 21 23 25 27 29 da aka wani wa'annan ranakun da yake fitowa sallah shi zai yi dare dare ko to masu neman daraja ai ba ɗaya suke ba duk gaba ɗaya suke hayewa su hau ko ina duk inda aka je da su a ciki shi za su abai suka shaga da kowa komi da su a ciki misali sai da bakar an ce ƙofofin aljanna guda takwas zai shiga ta kowace ƙofa yake ci da ya sa ya saboda ƙoƙarinsa kowace ƙofa ya yi ƙoƙari ya cika ƙa'idar da ake shiga aljanna su yi yanzu a cikin munan wa yake ya cika guda ɗaya kaga kenan muna da sauran aiki shi guda takwas ɗin an bayar tabbaci zai shiga da kowace ya zo kuma cewa haka yi fata shabbahu in lam takunu mithla ku kamanta in baku zama irinsu ba in na tashabbuha bil kirami falahu kamanceceniya da mutane masu karanci akwai ƙira a ciki in ka ce za ka kwatanta abin da sabbin manzon Allah suka yi ta ɓangaren ibada ko za ka fi kuta amma idan ka ce ai aka ba ka labari sun yi kaza sun yi kaza ka ce Allah ba mu albarkacinsu ina da sauran su da aka ba su labarin sauran annabawa ba ce suka yi Allah ba su ne ba albarkacin ba fita suka yi suka yi aiki to da aka yi su suna ƙoƙari su yi mai su samu sadaka tsakanin su da kowace gaba da aka tabbatar cewa ana samun ƙira a cikin su da aka mu yi ƙoƙari mu samar wa kanmu wannan gaba ɗin na daren lailatul qadr mu'amala ce tsakaninka da mahalicci ku duba matar da ta rayu gidan annabi kuna tsammanin za ta shiga wuta? A? Aka ba amma duk da haka suna tashi fita roƙon Allah Aisha ta ce manzon Allah misalin yau idan na dace aka ce daren lailatul qadr ne to me zan faɗa ya manzon Allah ko ci addu'a zan roƙa a wajen Allah me zan roƙe shi manzon Allah ya ce maka ki dinga addu'a ki ce Allah ka mun bincike bincike mai sauƙi Allah ka mun hisabi hisabi mai sauƙi to idan Aisha za ta roƙi wannan ni da kai mun muka fi cancanta mu nemi wannan daren don mu yi muwafaƙa da shi don mu nemi mai gafarar Allah da yi manzo Allah ya ce duk wanda ya tsayuwar daren lailatul qadr za a gafarta masa abin da ya gabatar na zanubansa, kuma za a ƴanta shi daga wuta zuwa gidan aljanna. Don me yasa? Abinda Allah ne ya faɗa cikin Alƙur'ani ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Dare ɗaya na Lailatul Qadri shi yake alkhairi akan watanni dubu na wani watanni. Idan kai lissafin ƙidaya watanni dubu kame da shi shekara, ko shi shekara 80 kai. A dare ɗaya za a baka ladan shekara 80. Ashe ko kai ya kamata mu yi ƙoƙari ɗan uwa don mu yi muwafaƙa mu dace mu'amala mu zama mai kyau tsakanin mu da malici a cikin wannan wata ɗin. Kar mu zama mutane masu lalaci. Kar mu zama mutane masu zama adaba ana ta surutu a je can ko mu ce ɓata lokaci a kallace kallace ko a yin jin ko a yin waye ka je ka nemi sukanci zuwa ga Ubangiji. Bayan Allah ta suka fata da haka Allah ya ɗaga darajarsu. Allah ya baka labarin irin yadda suka rayu. Shi Alƙur'ani Allah ya gaya mana ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Allah ya ce wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Su bayan Allah na kware su da suke kwana cikin dare suna tsayuwa suna sujada ga Allah. Rana kwana suke suna falo. A wata ayan cewa kanu qalilan min al-layli ma ya'jabun. Kaɗan ne cikin dare suke gilgaɗi ba za ba ci da dare. Ya ce wa bil ashar hum yastaghfiruna. Idan kuma gari ya sha daidai lokacin da alfitir zai fito har daidai lokacin buɗewar rana a daidai wannan lokacin zama suke suna ta istighfar suna ta neman gafarar Allah ba za ba ci. To idan kana so ka samu irin waccan daraja da suka samu kai ma sai ka dage. Yana daga cikin dagewar da za ka yi a wannan watan ka yi ƙoƙari ka yi muwafaƙa ka dace da daren Lailatul Qadr. Wacce hanya za ka dace da raya dararen nan gaba ɗayansu musamman goman ƙarshe. Goman ƙarshe ɗin sun zo kar a ce babu wani dare ba kai tashi ka yi sallah. Domin a cikin goman ƙarshe ake samun mai daren Lailatul Qadr. To wannan kun ga a taƙaice mu'amala tsakaninmu da mahalicci kenan. To mu'amala tsakaninmu da bayin Allah fa akwai mu'amaloli da idan ka riƙe su kana yi za ka samu gafarar Allah. Daga ciki ainihin Imamu Tabarani da Baihaqi sun fitar mana da hadisi wadda yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kaffafa an mamlukihi aw qudamihi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inda Allah ya ce duk wanda ya sauƙaƙawa bawansa wanda ya mallake shi to yanzu akwai bayi babu bayi. To su waye qudam? Masu maka hidima a gida. Ka ɗauki yaro yana maka wanki, kin ɗauki mata tana miki shara, ana miki wanke-wanke, ana maka wankin kaya, ana zuwa kasuwa a iya maka hidima. Idan watan Ramadan ya zo, idan mai aikin ka yana zuwa ya yi aikin a sati sau bakwai, saboda wannan magana da Annabi ya faɗa don samun mu'amala mai kyau sai ka sauƙaƙawa wannan mutum. Sai ka ce da kowane sati kake zuwa sau bakwai ko yanzu watan Ramadan ya zo kowane sati ka zo sau uku. Me kai ka sauƙaƙa masa? Manzo Allah ya ce man kaffafa an mamlukihi fihi, wanda ya sauƙaƙawa bawansa ko kuma boyi-boyinsa fihi a cikin watan Ramadan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabatar na kurakuran. So idan akwai mai kuma ka wanki kira zuwa dusa sai ya wanki sai ka ce yanzu ka mai da shi bayan sa ci biyu ka zo ka wanki. Me yasa ka ce a shigo watan azumi? Kuma kar ka tawaye abin da kake ba shi. Inda dama ma ka ƙara a kai. Idan tana zuwa shara ta yi muku wanke-wanke kullum sai ka ce ki zo kowane bayan kwana uku. Yaran gidan sai a ce ku kuma ku zo ku ci bayan wannan aiki. Don ka samu waccan falala ɗin. Abin manzon Allah haka suke yi wa mutanen da suke hidima a gari. To amma kun ga mu yanzu wani yanzu ne zai ƙara faɗar ayyuka a kan wanda yake ƙarƙashin. Saboda bai sanya zai mu'amalanci bawa ba a cikin wannan wata. haka yana daga cikin mu'amala tsakaninka da mutane a samu tafis sauƙaƙawa. Wannan sauƙaƙawa ɗin bai tsaya a iya wadda yake kake maka hikima ba. Mu dawo kan 'yan kasuwa. 'Yan kasuwarmu wanda suke hidimar kawo abubuwan da mutane suke buƙata musamman a wannan wata ɗin, ku yi ƙoƙarin sauƙaƙa su a mutane, Allah zai sauƙaƙa mu. Ku yi ƙoƙarin hutar da al'umma, sai Allah ya hutar da ku. Ku yi ƙoƙarin sama wa mutane sauƙi, sai kuma Allah ya sama muku sauƙi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisin da mun san shi, yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku bayin Allah, ku ji tausayin bayin Allah da suke bayan ƙasa, bayin Allah da suke cikin wannan duniya. Manzon Allah ya ce ku ji tausayin su, Allah da ke sama sai ya ji tausayin. Da haka in kuna so Allah ya ji tausayin mu, ya sauƙaƙa mana halin da muke ciki, ya fitar da mu a yanayin da muke ciki, ku ga halin da muke ciki na rashin tsaro, da rashin tabbas, da rashin ainihin abin hannu. Da in ka samu abin hannu, tsada ta sa abin bai da daraja. Mai shin ma wanda yake da shi ma, tsada ta sa sai ga kuɗi mai yawa kayan ɗanɗanƙani. To me zai sa mu samu sauƙi, mu zama masu jin ɗan junanmu, mu kyautata mu'amala a cikin wannan wata. Manzo Allah ya ce man kaffafa an mamlukihi aw quddamihi fihi, wanda ya sauƙaƙawa bawansa ko mai masa hidima a gida, ko wanda yake ƙarƙashinka, ko mai kawo kaya a mutane. Hadisi ya tabbata daga annabi yana cewa inna allaha yuhibbul abda samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza qabada, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Manzo Allah ya ce Allah yana son bawa, wanda bawa mai sauƙi yayin da zai saya ko zai saya, mai sauƙi yayin da zai biya bashi. Wani ya ɗauki kuɗinsa ya baka bashi, amma saboda ka tabbatar taimakonka aka yi, to ba sai an zo ana nemanka ba. Alƙawarin da kuka yi da mutum yana cika, sai ka je ka kai ga cewa ne ga wannan abin da aka bani, Allah ya albarka. Allah yana son duk bawan da yake irin wannan, da bawan da idan ya siyo kaya ko kuma zai sayar, in zai sayar baya so ya tsawala mutane, idan zai siyo baya sha'awar ya siyo mai tsada. To mu kun ga yanzu kusan abin da zai baka tsoro da mamaki, yanzu ai shinkawar ma ta ake cewa kelan ina take ne, an koye ta kuma ra ta canza kashi, sai da za a siya a ɗan zai wasu kyauta har masu ita sun koya abin su, ta koma ra wajen dubu sha su kai. Ina jin tausayin mu ɗan uwa, ina tausayawa na ƙasa da mu. Idan ni ina da kuɗin da zan siya, mutane nawa ba su da shi? Idan kai ɗan kasuwa kana da kuɗin da za ka je ka saro, ka zo ka sauƙaƙa wa mutane waɗanda ba su da shi fa, ya kamata mu zama muna jin tausayin mutane. Wanda Allah ya ba mu tabbacin cewa lallai in mun ji tausayin mutane, musamman a lokacin da mutane suke buƙatar a tausaya musu, Allah zai kawo mana ɗauki, Allah zai ji tausayinmu, Allah zai yaye mana abin da muke ciki. Manzo Allah na gaya mana cikin wani hadisi yana cewa wallahu fi amri al-abd ma kana al-abd fi amri akhi, Allah yana nan cikin taimakon bawa, matuƙar bawa ɗin yana taimakawa bawa ɗan uwan. Zaka yan uwa, idan muna buƙatar Allah ya kawo mana gudunmawa, ya kawo mana ɗauki, ya taimaka mana da sauƙin rayuwa, da sauƙi na tsaro, da sauran abubuwa, mu dawo mu gyara tsakaninmu da 'yan uwanmu, mu tausaya musu, mu ji ɗansu, Allah zai kawo mana jin ƙai, mu sauƙaƙa musu, Allah zai kawo mana sauƙi. Ku duba akwai hanyoyin da yanzu ba a yi sa'awa ba saboda ana jin tsoro, akwai hanyoyin da ake bin su amma a mai a ɗarɗar ake bi, don ya zama dole ne sai ka bi. Tafiyarmu yanzu ta koma sai a mai, sai a jirgin ƙasa ko ai mai kuɗi a jirgin sama. Me ja mana wannan? Akwai laifin mu ɗan uwa, mu kanmu ba mu buƙatar al'umma ta samu sauƙi. Duba yadda harkar kasuwancin mu yake, kasuwanci irin na shari'a na musulunci, idan ka siyo kaya yanzu, yau ka siyo kaya yana naira 10 har ya sati ne wuce a naira 10 sati na biyu mai zuwa sai ka kara masa ya koma naira 11 to wannan a iya naira 10 zaka kai shi na satin sama ne zaka kai shi a naira 11 idan kace du farashin da yake ka ci zalun mutane Allah ya tsare to yanzu waya ake ajiyaya farashin kaya ta shi ina sai sai ce ai kaya sai sai canja farashin kayan shaba gaba daya to al'umman da suke wannan farashin to sai akwai to sai a ransu babu to mu yi kokarin yin mu'amala da bayin Allah ɗan omo ta hanyar sauƙaƙawa daya daga cikin abin da zai taimake mu sannan abu na biyu duk wanda Allah ya dan mallaka masa wani abu karkare ni abin da Allah ya ba ku ko yaya ne kana da makwabci kana da dan uwa kana da aboki a wajen aiki kana da aboki a anguwa kana da aboki abinda kuke zama kana da aboki a makwabtaka da sauransu kowanne abokin ki ka san matsayin gurgurdan hali ka san wanda yake bukatun ka taimake shi ka san wanda baka bukatun sai ka taimaka masa a cikin abokanka wanda yake bukatun agaji ka agaza masa a cikin yan uwanka wanda yake bukatun agaji ka agaza masa yanzu na muka faɗa cewa Imam Malik Tabarda Ahmad Tahir ya tsara cikin littafinsa Al-Wasaya An-Nabawiyya yake cewa Imam Malik Allah ya jike shi da rahama idan watan Ramadan ya zo abin da yake yi ko ya karanta Al-Qur'ani yake sai kuma raba abinci a mutane da zuwan gidansa akwai shinkafa ta kai buhu goma watan nan ba zai ba da ko tsanaya ɗaya ba ya kamata mu zama muna jin kai sai an kuma wani yana da masara wani yana da dawa wani yana da gero duk abin da kike da shi ka tsarka kai mutu wanda wata bai da shi abin da kike ga karena wani kuma shine abincin ina fata mun fahimta to da haka mu fitar mu agaza wa mutane Imam Shafi'i aka ce idan watan Ramadan ya kama bai da aiki sai raba abinci a mutane sai kuma karatun Al-Qur'ani an ce kowane bayan kwana uku sai sauke Al-Qur'ani har wata ake ku auna wannan rayuwar to kun ga mu yanzu sai dai a ce ka ana wahala amma baka taɓa tunanin ka ɗauka da kyau wani ɗan'uwansu baka taɓa tunanin ka taimako na abokinka ba baka taɓa tunanin ka taimako na makwabcinka ba ga shi kuma muna kan tarihin magabata za ku ga Allah ya fitar da albarka a wurare wani mutum ya fita bayan gari sai ya ji ana cida ta ruwan sama da ana cidan a cikin cidan sai ji ana cewa wannan ruwan a je a yi shi a gonar wani mutumin sahabin sai ya tafi ya je gonar ya ga iya gonar wannan mutumin a iya nan Allah ya ruwa sai sai ba shi mamaki sai dawo ya zai ce masa wani da Allah zan maka wata tambaya amma kai haƙuri ni me kake yi ne zai ce me za ka yi mun wannan tambayar sai ce ina faɗa maka da girman Allah a bayan gari ina waje na ji a sama ana cida ana cewa a je a yi ruwa a gonar kuma na san gonar ka ne zai ga iya gonar ka aka yi ruwan sama me kake yi har Allah ya keɓance ka da wannan falala da wannan daraja ya ce masa to ni iya abin da nake shi ne dunoman da na yi a kowace shekara zan raba shi gida uku idan na raba roman nan na gida uku kashi ɗaya zan ci ni da iyalaina kashi ɗaya zan ajiye idan damuwa ya tafi wurin sai in sayar sai in yi kuɗin sai in yi aiki da shi na noman baɗi kashi ɗaya kuma zan rabar a masarufa su sabi da wannan biyan buƙatar da yake wa sauran bayan Allah Allah ya ce a je gonarsa shi kaɗai a yi masa ruwa sai kun ga idan kai kyakkyawar mu'amala a tsaninsa da bayan Allah ɗan uwanka, Allah kuma zai shigo hikimarka. Idan muna so Ubangiji ta'ala ya shigo hidimarmu, mu shiga hidimar ɗan uwanmu. Idan muna so Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi, mu sauƙaƙa wa ɗan uwanmu. Idan muna so Allah ta'ala ya jiƙa mu, mu jiƙa ɗan uwanmu, mu tausasa musu. Duk inda ya ga alheri, alheri baya zuwa suka ce mai sai da alheri. Ba wuce da ya gane mai alheri sai ce alheri mai danko ne. Baya faɗuwa ƙasa a banza. In bai same ka ba ma zai samu danko. In dai alheri ke. Daga kar mu zauna a wannan watan ba mu yi ƙoƙarin wajen taimaka mutane ba. Me ya dalili? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man afsara sa'iman wanda duniya ciyar da mai azumi ya buɗe bakin mai azumi yana da ladansa na azuminsa shi da ya yi shi wadda aka buɗe bakinsa wadda kuma ya bashi abu ya ci yana da ladanci da shi da ya yi za a bashi lada guda biyu ladan ka buɗe masa baki da ladan ko mai azumi za a ba ku ko bayan haka manzon Allah ya ce za a gafarta mutum zunubansa. Da ku gashi ya kamata mu yi ƙoƙarin tallafa wa ‘yan uwanmu wajen samar musu da abin da za su ci, da samar musu da abin da za su sha, da samar musu da abin da za su dinga yin wannan azumi ɗin har wannan wata ɗin ya fita don mu samu sauƙi mu ma a kanmu. Domin me? Domin ita mu'amala tsakaninka da Ubangiji. Akwai kuma mu'amala tsakaninka da bayan Allah. Shi yasa addinin musulunci malamai suka ce gaba uku yake da ita ko huɗu. Ya ce idan gaba biyu suka samu aka rasa ɗaya, biyun ba za su yi amfani a mutum ba. Akwai mu'amala, akwai ibada, akwai tauhidi. Idan kana da tauhidi, kana da ibada, baka da mu'amala da sauransa. Idan kana da ibada, kana da mu'amala, ba ka da tauhidi da sauranka. Idan kana da tauhidi, kana da ainihin mai mu'amala, ba ka da ibada da sauranka. So ake sai ka haɗa uku. Ya zama kana da kyakkyawar aƙida. Sannan kana da ibada, mutum ne mai ƙoƙarin yawan bautar Allah. Sannan kuma mu'amalar ka duk wanda ya gani zai yaba. Zai ce san barka. Duk wanda ka zauna da shi ba zai kushe ka ba. Duwa da ka zama da shi ba zai faɗi mummunan abu a kanka ba, iya abin da zai faɗa zai yaba ka ne, zai ainihin ce wane mutumin kirki ne, kuma ku sani sai da mutane za su bayar a kanka. Allah da mala'iku suna aiki ne. Yanzu idan ran da kyar su, idan mutane suka faɗa abin alkhairi a kanka, manzo Allah ya ce wata gasko? Zuci aljanna ta zama wajibi a kan wannan abinci. Daga mu yi ƙoƙari mu samar wa kanmu mai sai da mai kyau tsakaninmu da bayan Allah. Kar mutane a ce wane ya mutu alhamdulillah marwacin na yaro. Marwacin na yaro su zaga aiki mummunan yabo aka ba. Ko ba aka ba. Fara wata bai taimakon mutane na yaro su. Fara wata bai damu da al'ummar nan ba yaro su. Fara wata bai shiga cikin hidimar mutane yaro su. Kaga mutum ya yi samun mummunan yanzu. Allah ya kare mu. Za ka a wannan mutum muna ana so ka yi mu'amala tsakaninka da bayan Allah. Na farko ka zaune ka sauƙaƙa musu. Na biyu ka taimaka musu wajen cin abinci. Musamman a wannan watan. Wallahi idan kana bincike kana bibiyan wani za ka ga wani gaba ɗaya wannan watan ban sa ba da ruwa yake rayuwa. Bai da abin da zai ci. Kuma kar ka lura da rigar jikin mutum. Wani za a gan shi Allah bai shi ƙazami ba. Ko mun talotin sa da kai sai gane cewa shi talaka bane in dai riga da rufi. To za a gan shi da tsafta. Ba gaya yake ba amma yana da tsafta. Ina ba ta mafi ci bambanci tsakanin tsafta da gaya. To ba ɗan gaya ba ne amma shi ne mutum ne mai tsafta. Daga kullum za a gan shi fes-fes sai ka ɗauka yana da wani abu. Ko bai da shi. Shi sa Allah ya yi bisa bai. Ita ya sabahumul jahilu adniya jahili zai dauke su kamar mawadata ne saboda kame wasu minar ta'afu saboda kamewa sun kame da tsafta ga ainihin tsari abu ba za ka ji zuwa su ce wane zamu ba wane yi mana wane yi mana a sun shiru da baki su in Allah ya sa ka iya tunani ka gano cewa suna halin bukata ka taimake su to sai su karɓa in ba su gane in ba ka gane ba ba su sun gaya maka halin da suke ciki sai za ka yan kwa a wannan wata mu yi wa kanmu waiwaye mu yi mu'amala da mutane da kyautatawa ku zama mun yi mai mun sauƙaƙa wa duk wanda yake ƙarƙashinmu sannan mu zama muna taimaka mutane a misali majalisar irin nan rin ba mu wani labari a ƙasashen da suka ci gaba ƙasashe na musulmai wanda suke da himma kamar yanzu wannan masallacin da muke da shi abin da ake yi sai a yi ƙiyasin masu shan ruwa a ce a nan masallacin kullum za a samu mutum 150 da za su sha ruwa sai a yi ƙiyasin cewa za a kawo lemo da ayaba da gwanda kawai ƙwaya uku na wajen gari ta ce a kullum za a sai lemo kuma na 1000 za a sai ayaba ta 1000 za a sai abarba ko gwanda ta 1000 misali sannan za a yi take away ko kunu a leda na kwano biyu sannan za a yi kosai sai a sa shi a take away za a biyo mutum 100 mu sai a yi lissafi na kwana na kowane rana a ce a kowace rana za a kashe 5000 a wannan abu sai a ce 5530 nawa ne a hau 100 sai a zo a karanta a 'yan masallaci a ce to kowace rana za mu kashe 5000 suwa ya kowace rana kowa ya fi ranar da zai za su ɗauka ɗan masallacin gaba ɗaya sai ni da arama mu ce mu za mu ciyar jibi za mu ciyar jibi sai mu kawo 5000 ɗin wurin 'yan kwamiti su za su yi wannan aiki gata wasu zai su ɗauka cikin wasu zai ɗauka haka har wata ya kare za ku ne mai sauƙi a ba zai da mu ba mu saba da irin wannan ba sai ga a ce a masallaci an kaje shan ruwa ana gidan wani ya kawo kuru daga wani wuri a zo a yi tawawa wanda 'yan masallacin da suke yi a cikin masallacin nan yanzu wanda suke sallah a raba wanda suke rojin karatu ba idan aka tara za a samu masu albashi masu ɗaukar 40,000 sun fi mutum 40 masu zuwa sallah ai za mu iya tara wannan kuɗi amma kuma saboda ba mu saba mu sai muka ɗauka sai wani ya zo ya yi maka na batun fahimta wallahi a ƙasashen da suka cigaba aka suke sai mutum ɗaya zo ya ce zan ciyar yau nawa ne 5000 mai an yi lissafi sai zaro 5000 ɗin ya ba sai su fito su kuma za su yi wannan abu kuma wannan abu ne mai sauƙi da za mu iya za ku samu wanda zai kai 5000 ɗin ba wannan na faɗa ne rin kunu kwano kunin gero kwano biyu nawa ne kwanan gero kwano biyu 400 ne misali leda da za a tura shi misali kowa a ɗaure a leda a ba shi nawa ne wake kwano uku ya isa ya cajja mutum 100 da mu kwano uku nawa ne 1,200 ne na ba don kwanta zo ku gaba wani abu ba ne mu ɗin saboda ba mu saba yin tsari ba ne shi sa duniya wani suke tafiya a karkace ya kamata mu gyara wani irin waɗannan masallatiya yadda aka tsara su haka sai dai a zo a samu an jera kayan shan ruwa kowa in yi ruwa zai zauna sau ni sallah kawai za a zo a shiga ba yau da ake zuwa ci abinci a cikin masallacin kowa za a je sau wannan sau mutum nawa ne a ciki mutum 15 ne sai a je sai kawai 15 na baya ma 15 na baya ma 15 shi kenan da tsari ƙasa ne mutane masu ɗa'a masu tarbiyya ba wani zai zo ya soko a kan gaba kuma in kuka tsara a kanku ba da zai zo ya muku soko ya kamata mu yi kyakkyawar mu'amala tsakaninmu da bayan Allah a cikin wannan wutar ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wasiya a sahabbansa yana ce musu ittaqillaha haythu ma kunt kai bawan Allah na kware ka ji tsoron Allah duk yadda kake sai ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da kyawawan ɗabi'u da ya ci gaba yana faɗa musu abin da zai sai ya ce fattakun nara walau bi shiqqi tamrati ku ji tsoron wuta ko da tsagin dibino ɗaya da za ku tsaga ku bai wani ya ci don Allah ku bayar Allah zai nesanta ku da wuce. Kun ga a wannan lokaci ne bayan Allah suke da bukata ta abinci, suke da bukata ta abin sha, suke da bukata ta sutura, suke da bukata ta abubuwa da dama. In Allah ya hore maka, ka roƙi Allah ya baka dama ka iya fitarwa ka taimaka mutane. Ba ƙaramar daraja da falala za ka samu. Shi ne aikin da waɗanda suka gabata suka yi, Allah ya ɗaga darajarsu a duniya kuma ya ɗaga darajarsu a lahira. Wasunsu tun kafin su bar duniya aka ba su tabbacin cewa duk abin da suka yi saboda sun ciyar da dukiyarsu, Allah ba zai sa su auta ba. Kamar wa? Kamar Sayyidina Usman. Sayyidina Usman wata ran akwai rijiya a garin Madina. Wannan rijiya ana kiransa Bir Ruma. Taba Yahudi ne. Idan musulmai suka zo sai ce su tafi, sai kowa ya ɗebi ruwa kafin a ɗan biyan musulmai dama su ɗebi ruwa a rijiyar. Sai manzon Allah ya zo ya ce, wane ne zai sai wacce rijiyar? Amma da sharaɗi guda ɗaya, gogarsa ta zama daidai da gogar kowa. Sayyidina Usman ya ce shi ne ya manzon Allah. Aka je aka yi kuɗi a rijiyar, zinari mai yawa. Sayyidina Usman ya ɗauko zinari ya bayar. Manzon Allah bayan ya ga abin da sai ya ce, daga yau duk abin da Sayyidina Usman ya yi, Allah ba zai hana shi shiga aljanna. Duk abin da ya yi, wani abin ba zai hana shi shiga aljanna. Saboda me? Ya taimaka wa al'umma. Mu ba mu fahimci wannan ba. Annabi ya ce, man farraja an muminin kurabin min kurabin duniya. Duk wanda ya yi wa wani mumini wani baƙin ciki daga cikin dangin baƙin ciki na duniya, Allah zai yi masa baƙin cikin duniya da lahira. Ku ara irin su zai na Usman ana ba ka labarinsu sai ka yi kuka ka raina kanka. Sun yi abubuwa da yawa. Ga abu da suke da shi a mutane, ga jin ƙai da suke da shi a mutane. Sai na Usman yakan sa a dafa abinci ya tarba wa mutane. In ya zo ya zauna ya sa nasu abincin a gaba, ya ga irin nau'in abincin da aka tara masa, sai ya fashe da kuka ya ce karɓa kora ban sana mai ra'a ke barci. Sai ka zo ka tara ka ci wancan ka ci wancan har ka cika cikin ka fara ciwo sai asibiti. Ciki na ne yake ciwo mai kaci ya sha ruwan sanyi, ya sha lemu, ya sha kunu, ya ci kosai, ya sha fruit salad, ya ci wa rushi kaɗai. Ga wani bai samu duk yana da zai sa wa. Kuma ka ce kana ji tausayi, ya kamata ‘yan uwa mu yi kyakkyawar mu’amala tsakaninmu da bayin Allah. Wannan shi ne matashiyar da nake mana. Mu taimaka wa bayin Allah, mu yi aiki a cikin wannan wata, mu yi ƙoƙari kar mu zama malalata, sannan kuma mu yi fitar da gudunmuwarmu wajen taimaka wa al’umma da ba su gudunmuwa da ci da su da ɗaukar ɗawainiyarsu, musamman a yanayin da muke ciki. Muna da marayun masu yawan gaske, taimaka musu a ɗinka musu sutura a kai abinci gidajensu ba sai wani ya sani ba. Ka ba da abincin kar wani ya sani, wannan babu laifi. Zainul Abidin ɗaya daga cikin ‘ya’yan Sayyidina Ali, an ce a garin Madina ba a san ana shan wahala na abinci ba sai da ya rasu. Da su ba yake bi gidajen mutane sai je ajiye buhun shinkafa a kofar gida. Ko buhun alkama, ko buhun abinci haka kawai ajiye da kuɗi ya zai tafi. Akai-akai a gano waye yake wannan aikin ba iya samun sa ba. Sai bayan ya rasu da wani lokaci sai aka ga wannan abun ya tsaya. Bayan rasuwar su aka gano cewa ashe Zainul Abidin yake wannan aiki. Kuma suna so su samu mu'amala tsakaninsu da Ubangiji. Kuma ku sani idan kai sadaka ta sutura ko ta abinci ko ta mai, gobe alkiyama dan adam yana zama a ƙarƙashin inuwar sadakar ta ne. Saboda ranar alkiyama manzo Allah ya ce za a zo da rana tsakaninta da kan dan adam da wuce mil ɗaya ba. Mil ɗaya ku duba tsakaninmu da rana, jiya da yau waye ke waye sa irin zafin da mutane suke jiya da yau ko to amma Allah yace manzo Allah yace Allah zai sauko da ranan da zo tsakaninka da kanka da yi bambancin mil ɗaya ba wanda yake mil ɗin ma malamai sun ci ta baba me ake nufi da mil ɗin wasu suka ce wannan ɗan tsinken na cikin kura kwando matsayin kwalli da matar ke sa kwalli a idanunsu shi ne mil suka ce to bambancin tsakanin kan ɗan'adam da rana ke to ya ƙwaƙwalwar mutum za ta yi a wannan rana shi sa Allah ya nuna mana yadda ɗan adam zai zama a ranar alkiyama a cikin suratu ainihin ina jin Ibrahim Allah ya ce a ranar za a ga me mutane idanunsu zai dinga juyawa wa afida su nawa zuciyar su za ta fi juyawa idanunsu zai jujjuye za a gane ba su kwaya idan ɗan adam za ta zama daga shi dan adam ya kamata yau kanta tattali don gobe alkiyama su zuwa wani malam ya ce ma za a ƙaddamta legali mai karu gabatar don gobe littafi ne guda je ka karanta ga abubuwan da ba na yi mai kai mai nai mai muka yi don gobe yana daga cikin abin da za mu yi don gobe a cikin wannan wata mu yi ƙoƙarin taimakawa al'umma ta fuskoki daban-daban ba su abinci ba su abin sha ba su sutura tallafa musu ɗaukar ɗawainiyarsu shiga hidimominsu da duk abin da ya dace mai ƙoƙari mai yi manyan wannan Allah ta'ala sai ya shigo hidimomin mun ga halin da muke ciki a wannan ƙasa muna cikin damuwoyi nau'i daban-daban ga tsadar rayuwa ga talauci ga rashin zaman lafiya ga rashin tsaro ga rashin tabbas a ko'ina kake kana jin tsoro ka fita ka fito wani gari don ba ka da tabbacin baka san me zai same ka kuma ya fi ya same ka baka san wanda hannu za ka faɗa ba wanda duk yake so ya fita irin wannan yakan koma zuwa ga ubangiji ne bayan ya koma zuwa ga ubangiji kuma ya jinkirci lamuran masu buƙatu cikin mutanen cikin yan uwansa da lokacin da muka yi wannan sai Allah ya kawo mana gudunmuwa na fatan fahimta wannan a gurguje shi ne ainihin waiwayin da zan mana a cikin wannan watan akwai mu'amala guda biyu mu'amala tsakaninka da mahalicci dan ba'amala tsakaninka da bayin Allah to kowace kai kokari ka tauta tata duk wanda kai kana da daraja zai zama dalilin samun gafara a wajen Allah ko manzon Allah ya ce duk wanda wannan watan ya shiga har ya fita bai yi dalilin da Allah zai gafarta masa ba Allah wajen sa ko ga kuwa ba a so wannan addu'a ta annabi kullum to da ka ɗan uwa mu dage mu yi abubuwa da za mu nemi gafarar Allah a cikin wannan watan na ga cikin da lokaci ya yi ko za mu dakata a nan mun tsaya a kan aya ta 31 ne a wancan shekara cikin suwatu amfani Allah kai mu gobe za mu ɗora a kan aya ta 32 abinda na faɗa mana a wannan matashiya ta zama daidai Allah ya ba mu nada ya ba mu ikon kiyayewa abin da ya zama akwai kuskure to in akwai da ya bayyana ya gyara in babu Allah kada ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu zama waɗanda za a ƴanta su a cikin wannan watan Allah ya sa azumin da za mu ya zama azumi ne kakkaɓe kuma Allah ya albarkaci rayuwarmu da lafiya da ƙarfin hali da juriya da za mu iya yi wa Allah bauta a cikin wannan watan Allah ya ƙarfafe mu da lafiya da ƙarfin halin da za mu iya ainihin mu cin moriyar wannan wata da Allah ya ƙaddara rayuwarmu ta shigo cikin sa bai da rafa ya zama daidai Allah ya ba mu nasara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واغفر لنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يضل من واليت ولا يعز من اعطيت تبارك ربنا وتعاليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربي ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله